بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باهكين والسلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na tara ga watan al-Muharram a wannan shekara ta 1400 da kuma 20 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da yammaci na 25 ga watan 4 shekara ta 1999. dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabut tauhid. wannan shine darasi na nawa? 37. wala wuce kana tabbar 37. matashiyar maganar mu babu tasammi bi qadi al-qudati wa nahwihi. babu tasammi bi qadi al-qudati wa nahwihi, babi ne da yake magana dangane da sanyawa mutun suna qadi al-qudati al-qalin al-qalin wa nahwihi da makamancinsa. an gane ko? a ce qadil qudati ko malikul amlaki ko sultanus salatin, sarkin sarakuna, alkalin alkalai. ya halatta ko bai halatta ba? istahiya na abi huraira ta anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala inna akhna'at min inda allah rajulun tasamma malikul amlak la malika illa allah. muttafaqun alaihi. hadithi ya tabbata cikin as-sahih. idan an ce as-sahih aka yi shiru ana nufin bukhari da muslim, ana nufin bukhari kai. amma asalin wannan hadithi imamu bukhari da imamu muslim duk sun rawaito shi. ana bi hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga abu hurairah Allah ta kare ya a gare shi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a manzon Allah ya ce inna akhna'at min inda allah rajulun tasamma malikal amlak. inna akhna'at min inda allah, lalle mafi munin suna a wurin allah, mafi zama kaskantaccen suna a wurin allah, rajulun tasamma malikal amlak, dukkan mutumin da ya rada ma kansa suna sarkin sarakuna, ko aka nada masa yadda, ko shi ya bai wa kansa lakabi. kaga wannan hadisi ne sarihi kan cewa baya halatta a cewa wane malikul amlak. to menene dalilin da malam ya kawo wannan hadisi bayan ko matashiyar maganar sa ya ce qadil qudati? sai bai kawo hadisin da yake hani dangane da qadil qudati ba, sai kawo hadisin da yake magana dangane da malikul amlaki. yana nufin yanda aka hana mutum ya sa malikul amlak, haka kuma an hana mutum ya sa qadil qudat, haka an hana mutum ya sa sultanus salatin. dukkan abin da yake kama da wannan to an hana mutum ya sa. an gane ku? قال سفيان سفيان ابن عيينة يكي توا مثل شاهان تا كما راكي داون لك ابن سسيني شاهان تا ومن ديارم فارسان تيكي نم انا نظم ملك الاملاك وثم طالب السلاطين دومن شا سلكيكي نم شاهان سلاكونا شاهان شا سلكين سلاكونا سبو دا هلشان فارسان تي سوسنا فارا قباتا دا مضاف إليه كابن سكاو مضاف a larabci ko ana fara kawo mudaf, sannan mudaf ilayhi, da suka ce shahan sha. ma'ana abinda Sufyan ibn Uyayna ta yake nufi, kar ka dauka sai in an fada abinda larabci ne aka yi kuskure. idan an ce malikul amlaki da larabci aka yi kuskure, amma da za a canja zuwa wani yare daban kamar Hausa a ce sarkin sarakuna, sai ka ce ai hadisi bai magana akan sa ba, dan hadisi yana magana akan malikul amlak. to shi yasa sai kawo shahan sha, wanda wato yare ne wanda ba larabci ba. dan yanzu na maka dukkan wani yare da za a yi amfani da shi wajen a ce wa mutum sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai, to bai halatta ba cikin shari'ar musulunci. to wannan yana da babbar alaƙa da babin tauhidi, domin wato shi Allah shi ne sarkin sarakuna gaba ɗaya, ma'ana wanda zai hukunci tsakanin wa sarakuna. Allah shi ne alƙalin alƙalai, wanda zai hukunci tsakanin wa alƙalai a gobe kiyama. idan ka raɗa ma wani wannan sunan, ko da a zuci baka ƙudirce ma'anarsa ba, amma sunan kansa furta shi,
domin sanya ma Allah kishiya ne cikin abin da Allah kaɗai ke kwanta da shi.
فالله سبحانه وتعالى هو وعده قاد القضاء لمن شيء من يكون تذكر المتن إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وبنجل تعالى حين يقضي بينهم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أشياء الله حين من القضاء الكلي وكنت نقضاء نجلي قضاء كوني بقضاء شرعي دؤه من الله سبحانه وتعالى duka wanda ka ba alƙalanci aro aka bashi wata rana sai zama ba shine alƙali ba ko ya mutu an nada wani ko yana da rewa an masa ritaya ta ce tsohon alƙali haka dukkan wanda aka ba sarauta aro Allah ya bashi ko ya mutu an nada wani ai idan an zo lissafi ma za a ce shine sarki na kaza ashe waɗansu sarakunan sun wuce kafin shi ko yana da rai haka kawai wani ya tsige shi ya ce ya cire shi daga sarauta shikenan ya zama tsohon sarki kenan ko tsohon hakimi ko tsohon nagari ko ma wane ne to dan me za a bashi wata siffa a ce shine sarkin sarakuna abinda aro aka bashi ba tabbas bane ba nashi bane ba don Allah shine mamallakin sarakuna gaba daya kai shine mamallakin mulkin ma kulillahumma malikal mulk tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine mai mallakar komai قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت زوقر شيء دهك الله شيني مملكين كومي توكينا ينادك تكي لددي أشريء مسلم شي دد كلمة جزاك فرطة أباكينك قسم ميتكون سا ميتكي نوناوا بايا حلتا أشياء القالين القالي baya halatta a ce sarkin sarakuna sai dai mu kyallace alƙalin sa kadai ko sarkin sa kadai to malamai sun kawo wata matsala suka ce amma da za a iyakance da gari guda fa a ce alƙalin alƙalan Najeriya kaga ba ce dukkan alƙalan duniya ba alƙalin alƙalan Najeriya alƙalin alƙalan jihar Arewa alƙalin alƙalan jihar Gabas ya halatta ko bai halatta ba ba umumi aka yi masa ba an ba shi iyaka alƙalin alƙalan ƙasar Misra ƙasar Sham ƙasar Saudiya waɗansu malaman suka ce ya halatta waɗansu suka ce a'a duk da haka dai mu tsarkake harshen mu kar mu faɗa don ko da shi ne alƙalin alƙalan nan wurin shi ne zai hukunci akan su ranar sashin kiyawa sai da ce shi shugaban alƙalan wannan ne wata rana za a iya cire wani daga cikinsu a cire shi a sa wani daga cikinsu ko da shi ba za a faɗa ba ko da wata iyaka amma dai waɗansu malaman sun yi rangwame sun ce in dai an yi iyaka babu laifi an gane ko? shugaban majalisar sarakuna wanda ai ba komai ai ba ce shi ne sarkin sarakuna ba shi ne shugaban majalisar shugabancin majalisa yake amma ba shi ne sarkinsu ba malamin malamai ba zai yiwu ba malamin malamai gatan marargata ba zai yiwu ba Allah ne kadai gatan marargata wannan kawai shirme ne na maroka wani ma marowaci ne fa amma za su ce shi ne gatan marargata kaga sun hada ƙarya da kuma abin nan abu laifi biyu suka yi kenan na farko sufar da matan makadanci tunda marauci ne kaga ƙarya suka yi na biyu kuma ko da yana da kyauta bai sai ya zama gatan dukkan wani maragata ba sai dai wani bangare kila ko a garinsa kila ko a unguwarsa ba zai iya biyan bukatar talakawa unguwarsa ba ko a gidansa ba ko ka gani ya za a bashi wannan sifar kenan kun gane da kyau ashe kenan ya kamata duk abin da muke yawan furta da ba kamar ka auna ba dan za mu yi ta kawo ababen da ko ya rushe tauhidi ko ya rage masa yawa don idan mutum ya babban shirka ya rushe tauhidi gaba ɗaya kenan idan mutum ya karamin shirka ya rage wa tauhidi faɗi ya rage masa kaifi ya dako sai ka rinka yin al'amuran da suke hana kamalan tauhidi baka sani ba don muku ce gatan maragata sarkin sarakuna alƙalin alƙalai malamin malamai amirul mu'minin gaban sarkin mummunai wannan amir kenan ma'ana wanda aka bai shugabancin mummunai wannan ya halaka ne jihana inda ya cancanci shi wannan mai mulkin ne shi sarkin mummune din ne, ka sani duk wanda aka sa amirul mu'minin a da gaba ɗaya duniyar musulunci gargashin sa take. A Najeriya na wani amirul mu'minin kuma ai hirar ce wannan kawai in hiru da Allah yana ka suna tashi su kare musulunci ne, wannan kawai hirar ce. Wanda suka yi jihadin irin su Sheikh Uthman kai ce masa amirul mu'minin, daula ya kafa ta musulunci yayi hukunci da shari'ar Allah, ya kawo ihya sunna wa ikhmadul bid'a, ya daga qur'ani ya daga takobi, wanda ya bi qur'ani ya zauna lafiya, wanda ya kiban qur'ani ga kaifin takobi. To amma ne yanzu ba wanda ya daga qur'ani ba wanda ya daga takobi, to ya zai zama amirul mu'minin? Wa fi riwayatin, a wata riwaya daban, aghyadhu rajulin ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathuhu, aghyadhu rajulin ala Allah, mafi zama wanda ya fusata Allah a ranar tashin kiyama, wa akhbathuhu, mafi munin mutane ala Allah a wurin Allah yawm al-qiyama ranar tashin kiyama, shine rajulin tasamma malik al-amlak, kaji fa, wato Ubangiji ta'ala zai fushi da mutum akan wannan, sawa'un kai ne ka samu kanka ko laqabin aka baka sai ka karba, duk ɗaya ne ai. Don idan an baka laqabin kai kuma ka fahimci addini a matsayinka na sarki, a matsayinka na alƙali, aka ce kai ne alƙalin alƙalai, suka ce a'a a sabon shugaban majalisar alƙalai, wannan yayi sarkin sarakuna, suka ce a'a a sabon suna shugaban majalisar sarakuna ta jiha kaza ko ta jihar Arewa ko ta Najeriya ko ta kaza, amma a ce sarkin sarakuna kai shiru ka kyale, to kai ma kai tarayya cikin laifin kina ko ba kai ne ka faɗa ba. To kuma wannan wa'idin zai iya shafar mutum, dan wa'id shine razana zuwa da Ubangiji ke yi, ka ji fa kai ne mafi fushin, mafi daukar rabo mai tsoka na fushin Allah a ranar tashin kiyama, kai ne ko mafi munin mutane, al-akhbath kenan, mafi munin mutane ranar tashin kiyama, wanda zai sa malikul amlak ko abin da yake kama da shi. Allah ya tsare mu. Qawluhu akhna, fadinsa cewa akhna a hadisin farko, yani awda, yana nufin mafi kaskanci kenan auren Allah. Yihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, annahyu ani tasammi bi malikil amlak, wato hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da mutum ya sanya wa kansa suna sarkin sarakuna. Fadin malan cewa hani, mu ko cikin hadisin ba mu ga hani ba, domin hani yana da sigar sa a wurin malaman usulul fiqh, shine fi'ilul mudari da khalathu lamun nahyi, kamar la tafa'al, la ta kaza, la 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 kaza kaza kaza, kaga hani kenan. To amma maganar inna akhna'at min indallahi rajulun tusamma malikul amlak, wannan munanawa ne akai ga dukkan wanda ya sa wannan sunan. To sai malamai suka ce abin da yasa yace hani, ai ya ma rigewa abin karfi, don a cikin nan gurin akwai hani tare da munanawa, akwai abin da za a hana ka amma ba za a la'ance ka ba, amma a nan gurin kuwa munanawa mutum a yi masa wa'idi da wuta, to ziyaratun Allah na haiki abin da ya ma fi hani karfi kin. Asaniyatu, mas'ala ta biyu, anna ma fi ma'anahu misluhu, duk abin da yake shiga cikin ma'anar wannan shi ma zai zama ya bi sahunsa wajen haramci, kama kala Sufyan, kamar da Sufyan ya fassara mana shahan sha. Asalisatu, mas'ala ta uku, at-tafattunu lit-taghliz fi hadha wa nahyi, ya kamata mutum ya fadaku ya sanya lura yadda aka kausata harshe fi hadha cikin wanda ya sanya wa kansa suna sarkin sarakuna, wa nawihi ko makamancin sa, ma al-qat'i bi anna al-qalba lam yaqsid ma'nahu, tare da cewa zuciya ma bata nufi ma'anansa ba, amma duk da haka aka ce mutum ya shiga cikin wannan wa'idi. Saboda haka wato wannan na nuna munin abin kenan. Ar-rabi'atu, mas'ala ta hudu, at-tafattunu anna hadha al-ijlal lillah subhanahu, fadakuwa da sanya lura da ya kamata mutum yayi cewa ashe wannan girmamawar da kan bamawar ba ta dacewa ga kowa sai ga Allah, ba wanda za a ce malikul amlak ko qadul qada ko sultanus salatin sai Allah madaukakin sarki shi kadai, duk wanda aka sa to in an nufaci ma'anar a zuci to shikenan ya zama babban shirka, in ko ba a nufaci ma'anar a zuci ba harshen ake amfani da shi to ya zama karamar shirka kenan. Allah ya tsare mu dukkan su, dai kowanne mummunan abu ne. Babu ihtirami asma'illahi ta'ala, وتغيير الاسم لأجل ذلك باب احترام أسماء الله تعالى babi ne da yake magana dangane da girmama sunayen Allah ta'ala wa taghayyiril ismi da kuma nuna shar'antuwar canja suna li ajli zalika domin girmama Allah din wato wannan babi yana nuna mana wajibcin girmama sunayen Allah a kunshe nan take yana nuna shar'antuwar canja suna yayin da aka sanya wa wani mutum sunan da ba wanda ya dace da shi sai Allah sai ya canja masa nashi kun bayyana da kyau an abi shuraish annahu kana yukanna abul hakam fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm fa qala inna qaumi idha ikhtalafu fi shay atawni fa hakamtu bainahum fa radiya kila al-fariqayn فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال أسلمت أشكلا دعك بودي مكة أبو شريح أنه كان يكنى أبا الحكم داتي أنا مسأل كنيا أنا سيمسى أبو الحكم أبو الحكم ونغانيكو دا وانا إتسي الكنيا سا alkuniya dama shi ne a sa maka cewa baban wane ko dan wane kamar a ce abu ammar ko ibnu ammar abu abdullah ko ibnu abdullahi duk wannan ya zo mai wato alkuniya kenan haka idan aka ce umma abdullah ko bintu abdullahi duk wannan ya zo mai alkuniya wato saye a kawo wani abin da za a rinka kiranka da shi maimakon sunanka sunanka zaid sai mu kira ka abu ammar sai zanto zaid suna ne abu ammar fa kunya kenan a larabci shine sai kenan to shi wannan mutum abu shuraih da ana masa alkunya a ce da shi abul hakam fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce da shi inna allaha huwa al-hakam shi fa Allah shine al-hakam wa ilayhi al-hukm gare shi kadai hukunci yake dan haka ya za a ce maka abul hakam Allah shine mai al-hakam ubangiji ta Allah shine hakam idan an ce al-hakam mai hukunci tsakanin mutane kuma ma yafi kamala sama da ce al-hakim domin al-hakim kad yahkumu bil adli wa kad yahkumu bi dhulm lakin al-hakama allazi la yahkumu illa bil adli yayin da za a ce hakim mai hukunci to ana bada labarin kan mai hukunci ko da yanayin hukuncin zalunci ko da yanayin hukunci na adalci amma idan an ce al-hakamu a larabci wanda baya hukunci sai na gaskiya wanda baya hukunci sai na adalci wanda babu zalunci a ciki inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun an gane ko to wannan mutum da yace shi ne al-hakabul hakam sai annabi yace inna allaha huwa al-hakam yace sa hakuri Allah fa shine al-hakamu wa ilayhi al-hukmu kuma ubangiji ta'ala ya zuwa gare shi da dukkan wani hukunci gare shi wa ilayhi yurja al-amru kulluhu fa abuduhu wa tawakkala alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun dukkan al-amri a hannun sa yake shine mai hukunci tsakanin mutane fa qala fi abu shuraih yati inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in abinda yasa ake kira na abul hakam yan kabilata mutane na sun kasance in sun yi sabani cikin wani al-amri atawni sai su zo wuri na fa hakamtu bainahum ni kuma sai in yi sulhu tsakanin su in yi hukunci fa radiya kila al-fariqayn saboda hikima da Allah ya bani cikin zartar da hukunci da iya wa mutane sulhu sai ga duk abin da ne hukunci dukkan bangarori guda biyu sun yarda to wannan ta sa sai suke kira na da suna abul hakam wato baban hukunci su abin da suke nufata a zuciya wato sarki iya sulhu tsakanin mutane shi yasa har sai suke masa alkunya da me al-hakam abul hakam to amma tunda al-hakam din sunan Allah ne baya halatta a kawo wani a ce abul hakam ba zai yiwu ba dan an nuna me karancin ladabi game da ubangiji kamar a ce ar-rahman sunan Allah a ce a wani ga wani abul rahman kaga ba zai yiwu ba kuntu bainahum farad yakil al-fariqayn fa qala sai manzo Allah ce ma ahsana hadha ina mamakin kokin wannan al'amari da kake na sulhu tsakanin mutane wannan ya dace wato wannan hukunci da mutanen ke kawo ma ya dace amma sunan da mutane suka baka a matsayin tukuici na abul hakam har yanzu akwai gyara akai. Fa malaka min alwalad, mai gare ka da yaya, zana mun suna yayanka yanzu. Qultu, Abu Shuraih yace sai na ce da shi, ina da Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah, yayansa guda uku kenan, ɗaya Shuraihun, ɗaya Muslim, ɗaya Abdullahi. Kana sai annabi ce, faman akbaruhum, wanne ne babban su? Qultu, sai na ce Shuraihun, wato shine Shuraih. Kana fa anta Abu Shuraih, sai annabi ce daga yau kai ka zama Abu Shuraih, amma ba wani Abu Hakam. An gane ku? To kaga babin yayi mutabaka da hadisin, babu ikrami asma'illahi ta'ala wa tagayyurul ismi li ajli zalika, wato kenan yana daga cikin girmama sunayen Allah, kar a rada wani suna da sunan Allah din. Duk wanda aka rada suna da sunan Allah sai a canja. Ha kuma kar a yawa wani alkunya a jingina shi zuwa a ce baban wani, kuma ya zanto lafazin wannan ɗaya ne daga cikin sunayen Allah. Duk wanda aka yi wa wannan ladabin haka sai ne sai a yi mai, sai a canja masa. Kaga nan take annabi ya ce masa anta Abu Shuraih. Wani hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito, haka kuma Imam Nasa'i, hadisi ne kuma wanda yake sahihi. Fihi masail, shi ma wannan babi a cikin sa akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, ihtirami sifatillahi wa asma'illahi wa law lam yaqsid ma'anahu, wajibin girmama siffofin Allah da sunayensa, ko da mutumin da aka rada ma suna na Allah din ba a kudurin wannan ma'anar, ya zama tilas kenan a canja. To sai nan gurin waɗansu malamai suka ce masa a'a, ba lalle bane ba, dan sunayen Allah din karo iri biyu ne. Akwai sunayen da babu yanda za a yi a sa wani su sai Allah ta'ala, babu yanda za a siffanta wani da su sai Allah ta'ala. Su ne suka ce kamar Allah, kamar Ar-Rahman, kamar Rabbul Alamin, dukkan wannan ba a rada kowa sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah, da Ar-Rahman, da Rabbul Alamin, da abin da yake makan Allah sai lati. Amma Al-Alim, wanda yake suna ne daga cikin sunayen Allah, amma ana rada wani mutum suna Alim. Haka kuma Al-Alim ana iya sa wani, As-Sami, Al-Basir ana iya sa wani, dan ka ce wani sunan shi Aziz, wannan babu laifi. Matukar baka hararo ma'anar da aka rada ma sunan Allah da ita ba. An gane ku? Kawai ka ambaci wannan, kawai wa anta turidu al-alamiyya, mujarrad al-alamiyya, kawai ka sa suna As-Sami'u dan ya zanto alam gare shi, lafazin da yin an kira yake ya anso ya anta, ba wai kana nufin dukkan abin da al-alim ke nuna na ma'ana shi ya siffantu da shi ba, dan wannan kuma ya sai Ubangiji ta'ala. Kun gane da kyau? Al-Fatihu sunan Allah ne? A tambayar ka ne? Tambayar ka ne, Al-Fatihu sunan Allah ne? To amma wannan ai ba sunan Allah bane ba. Yawwa. Al-thaniya, mas'ala ta biyu, taghayyurul ism li ajli zalik, canja suna, wato shar'antuwar me canja suna idan an samu haka din. Al-thalitha, mas'ala ta uku, ikhtiyaru akbaril abna'i lil kunya, wato ashe idan mutum za a ce masa baban wani ya zanto yana da yaya da yawa, wa za mu ambata masa cikin sunan yayansa? Babba daga cikin yayansa shi za a ambata masa, ko da mace ce sai a ambata, ba komai. Amma Laraba da yawa za a ga suna abin nan canja abin nan, suna farawa ne da sunan namiji, ban san me mu dogara su ba. Na'am. Kabiru ya halatta. Na'am. Dan ka ce Aziz ba ku, amma in sunansa Abdulaziz ka ce masa Aziz, kai ne yanzu ka tauye ai, laifin da gaurin ka yake. Amma muqaddara to rada da ka da masa suna an ce sunan shi Aziz, ba yadda zaka kace bai halatta ba. Saboda menene Aziz din? Lokacin da za a rada sunan Alamiyya aka hararo ba ma'anar ba. An gane ku? Tunusiyatu sifa, kawai abinda aka kalla janibul alam, alam kuma shine lafazin da za a kirayuwa ne ansa. Magana ta kare. To a nan gurin malamai kuma suna magana akan ababai da dama, suka ce daga baya, bayan karni na biyu na uku, waɗansu al'amura sun faru wanda za a kawo suna ko mazdari ko sifa mushabbaha sai a jinginawa al-islam ko al-iman.
al-islam ko al-iman ko ad-din, misali ace badruddin ko shamsuddin, ba na fadin haka ba, jamaluddin, kamaluddin, salahuddin, muhiddin, nuruddin, taqiyuddin, dukkan su bid'a ne, dukkanin su bid'a ne, daga farkon su har ƙarshen su bid'a ne. Ko a ce addin din, ko a ce al-islam, ko al-iman, dukkanin su bid'a ne waɗannan sunayen. Nasiruddin shi ma bid'a ne, ba shi kenan ba? Sai kun gawo sunan wanda muka sani, waman kane ala shakilati, waman kane ala shakilati. Yana daga cikin abinda waɗansu ‘yan bid'a suka cewa Malam Muhammad Nasiruddin Albani suka ce su, to gashi sunan ka kama ko bid'a ce, ki ba ni na sa kaina ba, haka aka raɗa mu. Duk ba na bid'a ne, domin siratullahi ya siratu ya shiya ya zama siratullahi. Wannan shi kuma yana shiga cikin babin irin wanda za a ce, ko a ce mutum hujjatul islam, ko a ce hujjatullahi, ko a ce ayatullahi, dukkanin su waɗannan su ma bid'a ne, shi ma shiga ciki. To waye ya sa masa? Waye ya sa masa? Khalid ne. Waye ya sa masa? A'a, waye ya sa masa? Shi kenan, na yanzu kuma waye ya sa masa? Ku dai kiyaye, menene ya riga ya shiga cikin jini da tsokan mutane kenan. Shi yasa ko da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da aka ce masa Taqiyuddin yake ta hanawa. Ce ku din samu ke Taqiyuddin, ba yanda na iya, kakanni na suka samu na shahara da shi amma ba na so. To kamar a ce mutum Shaykhul Islam fa ya halatta ko bai halatta ba? Dan da za ku ta halatta kai tsaye? Dan kawai sunan Ibn Taymiyyah waɗansu sun ce masa Shaykhul Islam? Ka zama ta kalidanci ke na kawai abin nan Shaykhul Islam. To shi ne suka ce za a kalli ma'ana guda biyu. Idan an kalli ma'anan farko bai halatta ba, in an kalli ta biyu ko babu laifi. Ma'ana ta farko suka ce idan an ce Shaykhul Islam, ana nufin wannan mutumin ya zama shi ne makoma ta fuskar addini, dole sai shi za a tambaya. Wannan kuskure ne. Wannan kuskure ne. Duk inda malami ya kai ga malanta, dole ya san wani abu ya jahilci wani abu. To yayin da kuka ce al-islam, kuka ce wannan shine Shaykhul Islam, kuna nufin dukkan wani abin da ya shafi al-islam usulan wa furu'an, shine al-marja'ul wahid. To wannan ya zama ƙarya da dawan ƙarya kenan. Amma idan an kalli ma'ana ta biyu, Shaykhul Islam bi ma'ana allazi ja'a wa jaddada al-islam, wani mutum da yazo a wani zamani ya jaddada musulunci, suka ce in wannan ma'anar kake nufi babu laifi. Amma in kayi nufin ma'anar farko cewa ya san komai na musulunci, to da'awar ƙarya kai, da haka bai halatta ba. Amma in kana ɗauka a matsayin wanda ya zo jaddada addini, to babu laifi. Amma ko da ke ɗin ma ya kamata a tsarkake harsuna da shi, haka waɗansu malamai suka nuna. Wato kun ga tauhidi kullum sai ka ji ka zama sabo, wallahi in dai kana karantar tauhidi kullum sai ka ji kamar baka daɗe da shiga ba. Na'am. Imam Ahlus Sunna shi ma ya kamata a tsarkake harshe da shi, haka ke so a faɗa mun faɗa. Babu man hazala bi shay'in fihi zikrullahi aw alquran aw ar-rasul, babin da yake magana kan mutumin da yayi izgili, bi shay'in fihi zikrullah, yayi izgili ko wasa da wani abin da akwai ambaton Allah a cikin sa, aw alquran, ko akwai ambaton Qur'ani cikin sa, awir rasul, ko yayi izgili da manzon Allah. Menene hukuncin wanda yayi wannan? Sai yayi shiru ya kyale bai kawo ba, zai kawo mana dalili, kai ka gane hukuncin da kanka. Wa qaulillahi ta'ala, da kuma fadin Allah ta'ala, wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, inda zaka tambaye su menene dalilin da yasa kuke wargi da aya ko hadisi, ko kuke siffanta annabi da wata siffa, kuna dariya da shewa, la yaqulunna wallahi da kaji sun ce da kai inna ma kunna nakhudu wa nal'ab, ai mu muna fadin haka din ne, muna kukkutsawa ne cikin hira wa nal'ab, muna wargi da wasa muke, zukatan mu ba sa nufin haka, mu mun fada ne da wasa, irin tattaunawar hira ce na matafiyi dan saboda yanke rata tafiyar sa, mu daukewa kan mu kewa. Wa an ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatada, an karbo daga Abdullahi dan Umar da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da kuma Zaid ibn Aslam da Qatada, dakala hadisu ba'dihim fi ba'din, wato hadisin wannan gamamman sa wani sashi nashi wannan ya rawaito, wani sashi wancan, wani sashi wancan, annahu qala rajulun, gamamman hadisin shine wani mutum ne yace fi gazwati Tabuka, a yakin Tabuka, wani daga cikin munafikai sai yace ma ra'ayna misla qurra'ina ha'ula'i, yace mu mu taba ganin irin waɗannan makarantan namu ba, wannan mahaddatan namu ba, yana nufin sahabban manzon Allah, yace arghabu butunan, su suka fi kowa wajen kwadayi da mayatar son a cika ciki da abinci, wala akzabu al-sunan, ko mu taba ganin masu ƙarya ma irin su, wala ajbanu inda liqa, ba mu taba ganin matsorata ba idan an haɗu da abokan adawa irin su, ya'ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul qurra, wanda yake ni wato yana nufin wai masu wannan sifar annabi da sahabbansa makaranta. Fa qala lahu Awf ibn Malik, sai Awf ibn Malik yace da shi kazzabta, ƙarya kake, walakinnaka munafiq, tabbas kai munafiki ne, wala ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace kuma wallahi sai na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa dhahaba Awf ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam liyukhbirahu, sai Awf ibn Malik ya tafi wurin manzon Allah dan ya ba shi labari. Fa wajada al-Qur'ana qad sabaqahu, sai ya samu tuni ayatu al-Qur'ani ta riga ki zuwa. Fa ja'a zalika ar-rajulu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sai wancan mutum wanda ya fado ta mummunan kalma ya garzayo wajen annabi. Wa qadirtahala warakiba naqatahu, lokacin annabi yayi izini a tashi a tafi daga masaukin da ake, har ma ya hau kan raƙumar da yake hawa. Fa qala, sai yace da shi, ya rasulullah inna ma kunna nakhudu, yace wallahi maganar da muke fada din nan kadai muna fada ne nakhudu, dan dauke makawuna mu kewa irin hira da mutafi yake yi. Wa natahaddathu hadith ar-rakbi, muna yin zance irin zancen karauka, wato ar-rakab mahaya dawaki ko mahaya dabbobi dan tafiya. Naqtau bihi anna at-tariqa, da irin wannan surutun muke yankewa kan muratan tafiya, sai muga distance din ya zama mana kadan saboda yawan hira, sabani in an yi shiru sai muga tafiya ta yi tsawo. Qala ibn Umar, Abdullah ibn Umar yace ka anni anzuru ilayhi muta'alliqan bi nas'ati naqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wallahi kamar yanzu ina hararo wannan mutumin yana rike ko yana rataye da daidai wuyan ko zankon raƙumar da annabi ke kai. Wa innal hijarata tankabbu rijlaihi, ga duwatsu wato duk a cikin kafafunsa ko turbaya. Wa huwa yaqulu, yana mai cewa annabi inna ma kunna naqudu wa nal'ab, yana maimaita wannan kalma. Fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ko sai ya bashi ansa yace da shi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa ko kasance kuna yi izgilanci. Ma yaltafitu ilayhi wa ma yaziduhu alayhi, annabi ko wai waya bai yi kalle shi ba ko bai kara masa komai akan wannan ayar ba. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, shine sakamakon kar ku ce za ku bayar da hanzari bayan kun riga kun kafirce, kad kafartum ba kun riga kun kafirce bayan da kuna da imani. In na'fu an ta'ifatin minkum, in har mun yi wa waɗansu daga cikin ku afuwa da rangwame, nu'adhib ta'ifatan, to waɗansu sai an yi musu azaba bi annahum kanu mujrimin, dan sun zama kafirai. To wannan ke nuna dukkan wanda ya izgili da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen Allah, da wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani ko hadisi ingantacce daga annabi, ko yayi wa shari'ar musulunci izgili, ko yayi wa wani hukunci da annabi zartar izgili, to duk wanda ya wannan ya riga ya rida fita daga musulunci, sai ya dawo. Duk wanda ya wannan ya rida, da haka aiki na musulunci idan an ce ga wani abu kaza sunna ne, ko ka yi a matsayinka na mai son Allah da annabinsa, ko ka bari a matsayinka na kangararren bawa, amma kar ka tafi baki ce. Yayin da aka ce sunna ce, kai kana da lada, kai ki yi abin da za a caje ka shine ka ki yi, amma bayan ka ki sai kaiwa abin izgili, kaiwa abin izgili, to wannan fita daga musulunci ne. Rashin yin aiki da sunnar kuwa wannan karkarinta a ce kai mai sabo ne, yin abin da sunna din nan ta nuna na wajibi ne, karkarinta a ce kai mai sabo ne. To amma kaiwa abin izgili wannan fita ne daga cikin addinin musulunci. Kaga ko wanda suke wa gemu izgili, wallahi za a ga mutum dan tsabar bijire ma ubangiji da taurin kai, wai bunsuru za a jawo andajin shi ana ce masa ustazu, ustaz haka ake cewa bunsuru. Wannan ya zama izgili, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tustazun. Sunnar nan shi mai gemun shi ne ya kawo ta, ko annabi ya kawo ta? Yayin da kake izgilin nan fa da annabi kake, annabi kake mayarwa da martani kai tsaye. Saboda haka abu ne mai munin gaske ka ɗauki wata shari'a, wata doka ta addinin musulunci ga abin nan. Ko ga mutum yana himma kai masa izgili da abin da yake din na ibada, wani ya kake sallatin ɗan sai ka ce wani sallau, haka zaka ji dan suna faɗa, ko sai ka ce wani sabon tuba, zaka ji mutane suna furta wannan kalmomi. Kalmomi ne da mutum yayi wata za su kai shi su jefa shi cikin wutar jahannama. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, wa hiya al'azima, babbar mas'ala, anna man hazala bihaza fa innahu kafirun. Tabbas dukkan wanda ya wargi da wata shari'ar Allah madaukakin sarki, fa innahu kafirun, to ya zama kafiri. To wannan fa kai wargi da abin kenan, ballantana kuma zagi ya shiga cikin abin, zagi ya shiga cikin abin. To ai wannan idan akwai abin da yafi kafirci sai a ce mutum ya shiga cikin su kenan. Wargi idan kai da abin ga matsayin da mutum zai shiga, ballantana mutum ya zagi abin. Kaga akwai wanda za su yi wannan, akwai wanda ka tsayar da gemu za su yi gemun rashin kunya, gemun banza. Kaga wannan me kenan mutum ya yi kai tsaye, waye mai da martani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai idan ba za ka yi ba, ka kyale kanka a matsayin ba za ka yi ba, kana son kai ka fifita ka zauna da siffar mata, ka kyale wanda yake son ya siffanta da siffar mazaje ya siffantar ita, amma kai ka zaba kanka siffar mata, sai ka ci gaba da zama haka. Me kuma ne izgili? Makularta in ka tsaya baka da gemu ba za mu kafirta ka ba, amma dai ka kaucewa sunnar annabi, shikenan ka tsaya a nan gurin ka kaucewa sunnar annabi. Me kuma sai ka fada cikin ramin kafirci, duk wannan bai ishe ka ba? Sai ka kafirta sannan hankalinka zai kwanta? Da haka ya kamata kenan mu tsarkake bakunan mu. Ba kowane irin abu ne mutum zai furta ba. Akwai wani malami a nan jami'ar Bayero, wai yana karantar da addinin musulunci, da ya ga irin ɗalibai masu kwazon a ce sunna sunna, ka ce kai sunno, a ga wannan zagin sunnar annabi ne yake, a ga wannan kafirci, wallahi tallahi kafirci, wallahi tallahi kafirci. Sunnar annabi mutum zai yi wannan wargin? Sunnar annabi ban ji ba. Duk wannan jahilci ne, jahilai suke yin wannan. Dan kana da gemu sai a rinka ce maka suna gemu, dan ka ga cin jahilai ne suke irin wannan shirma. Jahiltan addinin musulunci kenan. Wallahi biyu ne ciki, mutum ya zo ɗauki wata ayata alqur'ani ya yi wasa da ita, bai san ma'anarta ba, ya yi wasa da ita, duk ina ciki. Shi yasa malamai suka ce ko da hirar ka ta yau da gobe kar ka kawo alqur'ani a matsayin hira. Kaga akwai waɗansu iktibas da za ka ji ana ta yi da alqur'ani mai girma, ka ji kamar ka kawo, idan ka ba mutum kyautar wani abu irin wanda ba zai wadatar ba sai ce ai wannan la yusminu wala yughni, kaga ayati ta alqur'ani. To ko wannan sai mutum ya kawo da shi, in ba haka ba dan kare fada cikin wancan rana. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Ko da iktibasi suka ce sai dai ka san yadda za ka yi ka canja lafazin ta yadda za a gane ba ayin Qur'ani ka hikaito ba. Misali la yusminu sai ka ce fala yusminu, ka riga ka canja lafazin, kowa ya san ba Qur'ani ka hikaito ba, an gane ko? Amma ka kyale yadda ayin take haka, kana kafa hujja da ita kan wani abu na duniyarka wanda ba da alaka addini. Can gurin ana magana akan yan wuta, laysa lahum ta'amun illa min bari'in la yusminu wa la yughni min ju, ana maganar abincin da za su ci, shi ba zai sa su yi kiba ba kuma ba zai wadatar ba daga jin yunwa. Sai ka kwatanta wannan da wani abu na duniya da ka rasa, ai ka jahilci wancan na lahiran da shi sa ka kwatanta shi da wannan. نعم wannan duk suna ciki da ƴan kama da maroƙa ɗin da wanda zai dariyar wallahi duk suna ciki kaga akwai mawaƙin da zai ɗauko wani abu na addini yayi masa wargi sai ayi dariya ya ɗauko wata doka ta ubangiji ya faɗa cikin waka sai ayi dariya ana cewa da shi da masu dariyar duk suna ciki la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna fa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin wani mawaki zai zo ya zaga giya ya ce a sha ba komai a sha ruwa ba laifi bane ba wani ya zo ya zaga zina wani ya zo ya zaga wani ya ba shi siffa daga cikin siffofin ubangiji kuma duk akan ba mashi abin shi a yi dariya sai kai ai wani ya iya kaza a yi dariya a yi cewa har ka sai ka tsaya ka kai gida duk kun shi karkashin suratul tauba la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin manzan Allah ya riga ya baka kwado da zaka sanya wa harshenka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut duk wanda yayi imani da Allah da ranan karshe ko ya fada alkhairi ko ya shiru duk abin da zaka fada in ba alkhairi bane ba ka mai bakin ka karkace komai akai duk wani nau'i ne na izgili ka zo ka tashi ka ce inna alhamdulillah zaka fadakar sai wani ce kai mana shiru da Allah nan ba wajen wazi bane ba ko kawo masa turmi duk ina ce sai ka fadakar da su cewa yanzu ga wani babban abin ba da zan fara muku da shi wannan kalmar tauba dole jahilai za su fada ma bakar magana in kana wazi ko kana karantarwa ko yaya to kai mai wa'azi dama shi yasa dole sai kana da hakuri sai kana da juriya amma dole sai an faɗa maka magana da ba ita bace ba annaba ma an faɗa musu wannan izgili dai ai musu izgili dai an faɗa musu wannan to kaga wannan su masu cewa Allah da manzon sa ƙarya kenan irin yan atabban wa'azi din nan wanda aje su samu bakin tasha inda dai ga magarin mutane suke wanda ba sa karatu su sai rabin lokaci a sayar da layu rabin lokaci a yi wa'azi a faɗi mai a yi waye da sauransu waɗannan a ƙa'ida kama su ake a musu bulala a ɗaure su wallahi halifofin da kama mutum ake a baki kashi a ɗaure shi saboda yana wa Allah da manzon sa ƙarya ƙa'ida kenan a ladabtar da shi nan ba ya da ladabi zai zo ya taya Allah da manzon sa ƙarya ya karbi kudin mutane su aljihu ya tafi sa الثانيه مساله تبيو ان هذا تفسير الايه في من فعل ذلك كائنا من كان wannan shine tafsirin aya ga dukkan wanda ya aikata haka ko wane ne shi shine ma'anar kainan man kana ma'ana kai ka fada da wargi kana ganin ai da wargi ne baka dafaci ma'anar ba Allah ko ya ce a abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru kar maka ba da wani hanzari cewa wai kai da wargi kake kad kafartum ba da imanikum الثالثه مساله تؤكو الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله بمبنتي سكان النميمنت وتقولما دكما أبن ديك نصيحة وتشي النميمنت شيني كتوكيلا تنوانا ككيوانا ككيورنوانا بعد نفسا جاربا أما وانا صحابي أوف بن مالك يجوانا منافق يا وانا مغانا ننتا كسي تفولون النبي وانا نصيحة كوكما النميمنت شيني نصيحة بأن النميمنت شيني با da haka ko yau kaga wani mutum yana wani abu ba daidai ba kai ba za ka iya hana shi ba amma kana tabbas din wannan na iya hana shi sai ka je ka faɗa wa wani Allah ya ga zuciyarka ka faɗa ne dan a hana shi din to ya halatta wannan ba za ce kai giba ba za ce kai annabimanci ba amma a zuciyarka ka je ne dan ka munana wani a gane ka gano kuskuren sa wuri kaza to wannan Allah zai maka hukunci gurgudan munin niyyarka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa saboda akwai masu irin wannan tsakani musamman tsakanin dalibai wani ya ji wani malami ya faɗi kaza sai zo ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza abinda yake so wanda ya kawo labarin ya raddi kila kuma dukkan su malaman sunna ne abinda yake so ka gane wani dai ya kuskure cikin fatawarsa bayan ka dukkan su malaman sunna ne wanda su yi kan tafarkin gaskiya sai ka ce kokarin haɗa su to wannan za a yi maka mu'amala da munin niyyarka amma wani ya faɗa abu sai ka ji takaicin dan me ya karkace ya kana jin takaicin dan me ya faɗa abu ya faɗa cikin kuskure amma kai ba za ka iya faɗa masa ba, sai ka je ka faɗa wani wanda kake ganin in ya faɗa masa zai ji, da uslubin da ya kunshi ladabi da son gaskiya da son bayyanar da ita, dan a faɗa masa ya gyara. Wannan babu laifi, inna malamalu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa. Abinda dai duk za ka furta da baka, to ka kiyaye ka san me yayi za ka faɗa. Wannan duk yana ciki. Idan ka ga wani ɗan'uwanka ɗalibi ya yi wani abu wanda bai dace ba, a maimakon kai masa nasiha sai ka kai shi wurin wani don ka ɓata sunan shi, wannan bai dace ba. In dai da wannan niyyar ka je na ɓata suna, amma ka je da nufin ka faɗa malam ya masa faɗa ko ja hankalinsa, wannan kuma babu laifi. Al'amru ya'udu ila niyyat. Ar-rabi'atu mas'ala ta hudu, al-farqu bayna al-'afwi alladhi yuhibbuhu Allah wa bayna al-ghilzati ala a'da'illah. Mu gane bambanci da ke tsakanin afuwa da rangwame irin wanda Allah ke kauna, da kuma kausasa harshe akan abokanan adawar Allah in ya kama. Dubu duk afuwa da irin wanda annabi ke da ita, amma afuwa ta Ubangiji subhanahu wataala, amma da waɗannan suka abinda ba daidai ba su da cancanci afuwa ba, ya kamata a kausasa musu harshe. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Al-khamisatu mas'ala ta biyar, anna min al-a'zari ma la yanbaghi an yuqbal. Ashe ba dukkan uzuri ne ake karba ba, wani uzurin a iya karba, wani kuma ba za a karba ba. Yanzu dukkan wanda ya izgili ga Allah, ya izgili ga manzon Allah, to kenan wannan ba za a karbi uzurinsa ba. Ba wani hanzari, dan Allah ce la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum nazib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Da haka malamai suka yi sabani dangane da mutumin da ya zagi wani hukunci daga cikin hukuncin shari'ar musulunci, ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗi bakar magana gare wannan mutum. Ba za a yi masa sallah ba, ba za a kushe wani doki za a yi masa, kawai a turbide shi, kushe wani jaki za a yi masa, a ji a turbide shi da ƙasa, kar ma a kai shi inda makabartar musulmai take. Waɗansu malamai suka ce to idan ya tuba mun gane gaskiya tsakaninsa da Ubangiji cewa lalle dalili ya nuna ya tuba, to shikenan sai mu kyale shi a matsayin ya tuba din, ba za a ce a kashe shi ba. Kaga duk abinda aka yi sabani akan ka gasa muninsa ba kaɗan bane ba. Waɗansu suka ce a'a, abinda ya shafi Qur'ani da mai in mutum ya tuba shikenan, amma dai wanda ya zagi manzon Allah, in manzon Allah ka zaga wallahi ko ka tuba sai an kashe ka. Sai mu ce tuba tsakaninka da Allah ne, amma kashe ka sai an kashe ka haddi. Dan me ka tuba manzon Allah, kashe ka za a yi haddi. Idan ya zo bayan an kashe ka, a yi maka sallah a kai ka makabartar musulmai, amma dai an kashe ka. Shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar cikin As-Salimul Maslul ala Shatimur Rasul. Zararren takobi kan duk wanda ya zagi annabi, sunan littafin kenan. To saboda haka ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske. Wannan shine karshen wannan babu, kuma ba za mu iya shiga babu na gaba, dan in mun shiga lokaci zai yi. Abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaka da karatu masu su sai su yi hakuri, saboda kar su cire mu daga cikin abin da muke ciki. Ya kamata da tambayoyi a rinka yi kan karatu don su ƙara buɗe abin da aka faɗa. Kamar wannan ta farko kawai dai rangwame ne zamu yi, amma dai yana maganar wanda ya mutu ranar Juma'a, wai ba za a yi masa tambaya cikin kabari ba. Haka ne hadisi ya tabbata da wannan. Wannan ya ce wai yaya masu sa wa ƴaƴansu suna Mahdi, a sawa suna Mahdi idan mutum ya hararo waccan ma'ana ta cewa shi ne Mahdin da aka yi bishara da zai zo, kaga ya zama ƙarya kenan. Amma idan al-Mahdi kalmar kawai ka kalla a matsayin alam, ka sa mutum suna Mahdi, ba wanda zai ce bai halatta ba. Amma duk abin da zai bayi zuwa ga wannan, shi yasa duk wanda suka yi aka rika samu suna Mahdi za ga 'yan bid'a ne da yawa. Kowa yana da'awar shi ne Mahdin da aka ba da bishara da shi zai zo jaddada addini. To amma dai wani kuma ba shi ya sa a kansa ba, haka aka samu sa. Waɗansu kuma kawai su ne ya ba su abin nan, ba su hararo wannan ma'anar. In dai an sa masa dan alam kawai, babu laifi a kai, ba a cewa ya yi abin nan, ya shiga cikin wanda aka hana.
sannan kuma yake cewa wai fadin riga malam masallaci shi ma izgili ne ga addini, a wannan ai ba zai zama izgili ga addini ba. Galibi abinda Hausawa suke fadi da riga malam masallaci, kai abinda ya kamata ka jinkirta shi. Wannan kuma yake cewa zaka ji ana ziga wani mutum ana ce masa mai duniya, wannan duk bai dace ba. Ai ƙarya aka yi da aka ce mai duniya, ko unguwarsa bai da ita ballanta na duniya. Wannan kuma yake cewa an ce shirka ta kasu kashi uku, akwai shirkul akbar da shirkul asgar da shirkul kafi. Waye menene bayanin su? Babban shirka da ita ce shirka da take fitar da mutum daga musulunci, kamar kiran wani Allah da roƙon wani Allah cikin abin da ba wanda ya isa ya maka shi sai Allah. Idan ka roƙi wani ya zama shirka kenan, yin bauta ga wani Allah. Karamin shirka kuma nau'ikan tana da yawa, yana daga cikin karamin shirka riya, kamar yadda Annabi ya fassara shi cikin hadisi, shine kayi aiki a cikin zuciyarka kana bukatan sakamakon Allah kuma kana bukatan yabon wani, to wannan karamar shirka kenan. To ita ba ta fitar da mutum daga musulunci, amma duk aikin da riyan ta shiga ciki ya riga ya rushe kenan. Saboda haka sai mutum yake ashirkul khafif al khafi, ita ce shirka da mutum zai furta abin da ya kunshi shirka a bakinsa amma zuciyarsa ba ta nufin haka. Mun buga misali a kansa cikin darussan baya. To wannan kafaransa shine kullum mutum ya rinka yawaita istighfari, kabe da makaranta a baya. To wadannan su ne kawai tambayoyin da suke da alaka da wannan darasin. Idan akwai wanda kike nan da ke tambayar da suke da alaka da darasi sai ya magana. Amma wadannan dai ba su da alaka da darasi. Mu dan Allah ku yi tambayoyi masu ma'ana. Na'am, bismillah wala. A ce shugaba mai cikakken iko. Kalmar shugaba mai cikakken iko gaskiya ya kamata a tsarkake baki da ita. Su abinda suke nufi da ita da wato dai shugaba wanda aka bashi wani abin nan shine da kalmar executive ce suke fada haka. To wannan wato gaskiya ba yanda zai wannan ma'anar ta tabbata, saboda ko a musulunci da aka tabbatar da halifa ba ce yana da wannan ba, cikakken iko ne da abin da ya ga dama. Dole zanto muqayyad ne bin nusus shar'iyya, sannan kuma Ubangiji ta'ala ya wajabta yayi shura cikin abin da ya san cewa lalle sai da shura zai iya gudana. Wa amruhu shura bainahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ita shura ba cikin kowane irin abu ba, sagirin wa kabir, a cikin dukkan wani abu mai girman lamari to dole sai da shura. Kaga bai zama mai cikakken iko ba kenan. Cikin shura ko dole za a bashi shawarar da bashi ba ita yana fata ba. Allahumma rzuqni me wannan duk jahilci ne. Mutum ya ce ya Allah ba na arziki da gaggawa, ba aiwa Allah tilas, ba aiwa Allah tilas, sai dai ka roka din kawai kana mai yakinin zai ansa maka, amma ka iyakance masa lokaci ya zama rashin ladabi ga Ubangiji. Kun ga har akwai waɗanda suke faɗa cikin abin nan, ko da cikin du'a wal azanu zaka ji Allahumma la tada'ala na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wannan duk bid'a ne. La tada'ala na, kar ka kyale wani laifi a nan da muke tsaye sai ka gafarta. Kai dai ka roka, amma ka ce kar ka bar wajen sai ya gafarta ma dan me tilin zaka. Ko shi wannan bid'a ne. Amma Allahumma la tada'ala la zanban illa ghafarta wala kaza, amma fi maqamina haza shine inda mahallin shahadi yake. Dan me zaka ce fi maqamina haza? wannan ai da hadisin Hausawa ne, wa Allah ce tashi in taimake ka. A'a, ma'anar wannan ba wai nassi ne na Qur'ani yace tashi in te, a'a, dalilai na shari'a idan ka hada su umumin su shine Ubangiji ta'ala ya tsara maka cewa kayi al-akhzu bil asbab, amma rukonka da sababi ba shi zai saka ci nasara ba sai inda gamda katar din Allah. To wannan shine ma'anar tashi in tashi in taimake ka din. Na'am. Ya halatta tsakanin mai da mai duk da suka ce mahallu shahid, annabi ya tambaye shi malaka minal waladi wal waladu yasduku alal ibnati wa alal ibn. To da yana da mace da ya faɗa, in kuma da ita ce ba da annabi ya tabbatar. Al walad ya shafi namiji ya shafi mace. Ya halatta ba za ka ce yanzu misali duk mutum ya kyale manyan ƴaƴan ya zo sawa ɗan ƙarami ba laifi ba a shari'a, don hukuncin alkuniya din shine ko waɗansu suka ce ko istihbab ba ta kai ba, tunda ba umarni ne ba, ja'izanci ne. Annabi ya tabbatar da dama ya yi alkuniya din, to tunda alkuniya ja'izi ce sai bai hana shi ba, amma abin da ya alkuniya da shi da bai dace ba sai ya canja masa shi, amma ba umarni ba kai ballanta masa shi karkashin mustahabbanci. Kun fahimta da kyau? Wanne? Ai shi ne, amma idan ya yi kishiraka ya yi haram? Shi ne maganar mu. Abinda muke so a gane ba haram aka yi bayan kishiraka, amma ga yadda annabi ya tsara sai mutum ya fahimci shi fi dacewa. Ai sanin mun faɗi wannan. Sunan Hadi? Eh, ba laifi. Eh? Ban ji ba. Albarru. Wallahu alam. Na'am. Wannan duk bai halatta ba. A ce wata sunanta Alhamdu, wata a ce mata Lantana, ko sa ya kulu. Wannan galibi irin wannan sunan za ga irin masu makarantar allo ne wanda ba sa karatun ilimi, irin gardawa tsaba wanda ba sa karatun ilimi, shi kawai sai ya duba Qur'ani, da ai masa haihuwa sai ya duba Qur'ani, ya duba kan wani izifi shi ya samu ta suna kawai. Lantana kaga kan izifi ne, ko sa ya kulu ba abin da masa zafi ba san ma ba'anar ba. Eh, ina jinka mutum yana da me? Ban ji ba. A me zai hana dukkan sunan da aka sa wanda bai dace ba shari'a ya halatta ka canja? Wata ta zo ta ce sunanta Asiya, annabi ce sunanki Jamila, daga sunanki Jamila Asiya bisad, wato kaga mai sabo kenan, ba bisin ba, wancan na sin ne, wannan ya halatta. Kamar ya kayan Allah na annabi ne, me suke nufi da wannan magana in sun ci haka? Eh? A'a, waye cikakken bahaushen da zai mana bayanin mai Hausa suke nufi in sun ce kayan Allah na annabi ne? Duk ba ku fito da abun fili ba. Aha. Wato kamar an san ka kai da wani mutum wanda yake abokinka ne, ana neman wani abu nashi, zai iya bayar da abin koda bai nemi izinin ka ba, ai kayan Allah na annabi ne. Ma'ana da ni da kai dan dai da muke da alaka, kai ya daukan kayan koda ban sani baka bayar, ni ma dauki naka in bayar. Shi suke nufi da haka? dan dai mun samu wannan ma'anar waye ce ba haka bane shi kuma fadi muji me suke nufi wannan wani karin magana ne daban in dai wannan ma'anar ake nufi cewa ga wani mutum wanda aka sanka da shi kana da wani matsayi a wajen sa na a iya daukan abinka a yi kyauta da shi ya dauka yake kyauta da shi ko da baka sani babu komai kuma kai ka amince masa kashi ya amince maka misali ni da Malam Abdulrahman da ke labu na shi yake kyauta da shi to wannan a ka'idar shari'a in abun ne wanda yake tafi wato ba mai girman daraja ba babu laifi saboda an riga an san mu da juna na san mu'amalarmu da shi na san iyakacin geji na to wannan ya kamata kai ka zo mai hankali duk yadda mutum kuke da shi ka zo mai hankali ka san menene iyakacin gejin ka a wajen sa ta yadda duk tasarrufi da zaka yi cikin al'amuransa karka fita daga wannan gejin naka dai in ka fita daga ciki ko dai daga rannan ko bata ko kuma alaƙalli ka shiga cikin haƙƙinsa wanda zai ji damuwa a zuci kuma ka kai baka kyauta ba to shi yasa cikin mu'amala dole kowa kai masa geji kowane mutum yana da iyaka da ya kamata ya tsaya a nan gurin kar ya wuce akwai layi ya tsaya a nan to waɗansu in suna mu'amala da kai kawai shikenan wai ai shikenan duk kun zama ɗaya to wannan kai baka san abin da kake bayan ka dauki haka an gane ko amma cewa kayan Allah na annabi ne wannan ma'anar kuma da ma'anar kayan Allah ya zama kayan annabi kaga wannan ba daidai bane ba domin ubangiji ta Allah shike mallakar sama da kasa annabin kansa mallaka ne na ubangiji dan bawa ne gare shi duk abin da ke cikin sama da kasa mallaka ne nawa to wanda annabi baya yin tarayya da Allah cikin mallakar wani abu na Allah din an gane ku dan ubangiji subhanahu wataala ya ce qul du'ul ladzina za'antum min dunillahi la yamlikuuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirk wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adzina la hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al haqq wa huwa al aliyyul kabir ba wani cikin sama da kasa da yake mallakar wani abu ba Allah ba da'awar cewa kayan Allah na annabi ne kuskure ne kuma da'awa ce ta ƙarya da annabi baya yin tasarrufi cikin abin da yake mallakar Allah ne sai cikin hudud abin da Allah ya masa izini akai kaga ya zama da'awa ce ta ƙarya kenan baya cikin darasin mu ne yau na'am ban ji ba yana magana akan cewa hawa da sarakuna suke da sallah shi yana ba shi sha'awa to amma bindiga kace ko bindiga da ake shi tana razana shi da ra ka shi kenan ba sai ka je ba ba ku da karkaje da ma ba ce in ka je kana da wani lada ba mafi alherin shine rashin zuwa wannan mai tambaya kuma shine wannan zuciyar wannan maganar ba baƙuwa bace ba tsohuwar magana shekara goma sha ana magana ɗaya a kanta amma tunda wani ita ni ƙugari ya zo cewa maganar cewa akwai wani salati da mutum zai karanta wanda ya fi alƙur'ani menene gaskiyarsa wannan ba gaskiya bane ba ƙarya ce tsabaginta babu abin da mutum zai karanta wanda zai kai ko da matsayin fatiha ba ma ƙur'ani gaba ɗaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla kamar yadda yake cikin Bukhari yayi sallah zai fita sai ce ka karka fita daga cikin masallaci zan sanar da kai wata sura wadda ita tafi dukkan wata sura da ka sani cikin Al-Qur'ani hiya a'zamu suratin fil Qur'an sai da aka zo fita sai yake cewa annabi ka ce zaka sanar da ni kaza 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 baka sanar da ita ba har yanzu wata sura ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce suratul fatiha ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili wala fil furqani misla ummul qur'an hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi utitu yace Allah bai saukar ba cikin at-taura ko cikin linjila ko cikin ma ko wani littafi har cikin qur'ani ba saukar ba da abin da yafi ta girma ita ce suratul fatiha yace hiya sab'ul masani ita ce sab'ul masani da Allah ya ce walaqad atainaka sab'an masani wal qur'an al azim wal qur'an al azim alladhi utitu to menene wanda za ka kawo wanda zai kai fatiha wannan ba mu dauki fatiha banda sauran surorin da suka rage 113 ɗaya ce daga cikin surorin 113 na alqur'ani ba ka da abin da yafi ta ko cikin at-taura ko cikin linjila ko cikin zabura to haka sai aka kawo salatul fati a ce salatul fati ta kai alqur'ani ko ta kai ta yi daidai da suratul ikhlas wallahi mutum yayi ƙarya in ya kudurci haka ya sanya ma Allah kishi kin yayi kafirci ballan sai ka ce tafi ta ga ina za ta fi kuma kawo salatul fati kishi yana fa da salatin annabi kudin haka sai ku ji haka kawo wannan kishi yana da salatin annabi saboda lokacin da aka saukar da inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai sun tambaye annabi kiri da muzu yaya zamu yi maka salati dukkan su suna da larabcin da kowa ya ga dama zai yi kirkiro salatin sa amma sun san al-asl fil ibadati at-tawakkuf asali a ibada baka fara kikirowa sai abinda nasu ya dakatar da kai kai sai suka cewa annabi ya zamu yi salati kaifiyya suke tambaya sun san meye ma'anan salati amma su'alun anil kaifiyya la amma anas sala ya zamu maka salati sai ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim har zuwa karshe salatul ibrahimiyya da muka sani wanda tun daga ishmawi zaka fara koyan sa shi za ka gani cikin dukkan littafin koyan addini salatul ibrahimiyya dan shine salatin annabi amma salatun tanjina da salatun nariya da salatul fati dukkanin su bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan ba su da alaka da salatin annabi dan annabi bai san su bai koyar da su ba makular su duk wanda ya kawo sai ya ce suna da kyau to sai mu tambaye shi da abin da ka kawo kace yana da kyau da wanda annabi ya kawo wanne yafi kyau na annabi ko mu karna ma ba za a yi ba to ku kyale mu da wanda yafi kyau ka je ka rike naka mai kyau mu dai mafi kyau muke su shine na annabi ba wani abin da za ka kawo wanda zai kai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiyar zancen da babu wani kwane-kwane a ciki dadewa ana abu baya mai yadda shi daidai cewa iyaye da kakanni duk an saba a kowane titi kada faɗa dan me ba za a faɗa ba dole ne a faɗa abin da bincike na ilimi ya tabbatar sai a tabbatar amma sai ka duba ishmawi ya zo koyar da kai ga yadda za ka yi karatu ta yar kaza idan har zuwa salatin annabi din allahumma salli ala muhammadin wa ala ali idan ka ga dama kai sallama ne in ka ga dama ka kara wa ala malaikatika al-muqarrabin kaza 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 har zuwa inda za ka yi sallama amma kash yaman ta bai kawo salatul fatiha haka iziya haka arsala haka a muktasar din alawali duk babu salatul fatiha duk littafin addini babu salatul fatiha ko littafin hadisi ko na fiqh wallahi ba salatul fati duk littafin koyan addini sai littafin kissoshi da labarai to sai ga salatul fati saboda ba ta da alaka da addini duk wanda yace ma tana da alaka da addini tabbatar ma ita a cikin ishmawi ko cikin iziya ko cikin risala ko cikin muktasar ya kawo wallahi sai dai yau yaje ya saki buga nashi sabo muktasar din ya sa amma duk lawalin da duniya ta sani in ya kawo babu salatul fati a ciki har a kawaidi kaga kawaidi ma dai misali ko da an samu a ciki ba hujja bane dan kawaidi ba san ma mai shi bitu ko na balanta da karba har gobe ba wanda zai fada ma mallafin kawaidi to ko da cikin kawaidi a bugon da duk duniya ta sani babu salatul fati sai can da za a sake wani bugu sai aka je can karshe qalal awfi ya ga a bayan qalal awfi ma aka kawo salatul fati wallahi cin shafin karshe wai so ake a ce ga ta cikin kawaidi to wai kawaidi duk wanda ka tambaya ba wanda zai faɗa ma wanda ya kawaidi haka kawai ya ganshi ana sirwa ka so kurmi ya saya amma waye ya rubuta amma waye ya lahallari ka riga ka sani Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ka riga ka san tarihin sa mutumin da yake al-Maghrib al-Arabi yake waye iziya ka riga ka san shi mutumin kasar Egypt ne waye risala ka riga ka san shi Abu Zaid al-Qayrawani ai ɗaya daga cikin jigajigan malaman sunna ne tun karni na 3 bayan hijira waye kaza amma wannan waye kawaidi sai da kace wallahi ni ba mun sani ba an ce qala shehu yace al-faqih masanin fiqh wa al-imam shugaba to haka sai da waye shi ke fada shi mana mujin shi datti da faɗi tambayar ka tun da zo kake daga hannu daga kai sai mu dakata haka in shi ruɗi haƙuri. Abin da nake yake tambaya Allah saka masa alkhairi yana magana ne game da ceto, cewa an ce za a yi ceto ranar tashin kiyama, amma waɗansu malamai suna cewa ceton nan da za a yi na kiyama kafin shiga cikin aljanna ne ko wuta, domin idan an shiga aljanna an shiga kenan, idan an shiga wuta kuma an shiga kenan, ba halin fita. Da haka duk ceton da za a ci moriyarsa ne kafin a ce kowa ya tafi can inda za shi, in har ko wani ya shiga nuri to ba zai fito ba. Yace amma gashi kuma ya taba jin waɗansu malamai sun ce ga akwai mutanen ma da an riga musu azaba har sun zama kaman gawayi, da ƙarshe kuma ceto zai same su kuma a fito da su a kai su aljanna. Sai yake tambayar me yake gaskiyar labari game da wannan, gaskiyar al'amari game da abinda ka tambaya, akwai ceto na tun kafin a shiga a yi sakamako na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta, akwai ceton da zai samu masu ceto ma bayan sun shiga cikin wuta, za a iya ceton su. Don dukkan mummuni wanda ya mutu da imani baya shirka baya kafirci ayyukan safo ne suka kai shi wuta, to manzon Allah ya tabbatar cewa babu inda za a yi wannan ya dawoma cikin wuta. Ubangiji zai fitar daga cikin wuta wanda a cikin zuciyarsa ko da akwai gurgudan kwayar zarra na imani ba zai dawoma ba sai an fito da shi an kai shi aljanna. Wannan shine gaskiyar al'amari. Fahimta ko? Ko maganar ceto wannan akwai ta, sai dai shi ceto yana da bukatar sharuɗa guda biyu ne. Sharaɗin farko ba za a yi ceto ba sai da izinin Ubangiji, ba kai ne kawai za ka tashi ka ce na ceci wani na ceci wani ba, ba wanda ya sai magana ranar tashin kiyama sai wannan yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba, ba wanda ya sai ce tak ko bihi ba zai ce ba sai in Allah ya masa izini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda, ba wanda sai ce a ceci wani sai Allah ya izini. Kaga sharadin farko kenan. Sharadi na biyu wanda za a ceta dole sai wanda Allah kuma ya yarda a ceto shi, la tanfa shafa'atu illa man azana Allahu ar-rahman wa radiya lahu qawla wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun, dole sai wanda Allah ya yarda da shi. To ko Allah baya yarda da mai kafirci sai mai imani, wa la yarda li ibadihi al-kufra, da haka duk mai imani Allah na iya yarda da shi ceton masu ceto ya amfane shi. Cewa wanda za a ceta ba mai zai shiga wuta ba,
shi ɗaya kuma yake magana cewa ai akwai waɗanda za a fito da su daga wuta ɗin a wanke su.
Wannan na ce ma tabbata ne akwai shi cikin hadisi. Yanzu misali Abu Talib babban Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga wuta, amma kuma duk da aka ce tan Annabi zai same shi sai a fito da shi daga sigarta kawo shi gaba inda wutar tana daidai ma alwallantansa, amma kwakwalwar kansa tana tafasa, amma duk da haka shi ne mafi sauƙin yan wuta azaba. Abu Talib ai abin nan babansa ai kaga ya tabbata cikin hadisi. Allahumma amin jazakumullahu khairan. Sai mu dakata haka, akwai masu wanda suka rubuto abin nan, wadansu suna bada shawaran ko an sauke kitabu tauhid a maimaita, wadansu suna bada shawaran a sake dawo da darasin ranar talata. Game da darasin ranar talata, wadansu ƴan matsaloli ne kadai suka dangita, amma dai ana dab da a dawo da shi, ku dai ƙara hakuri insha Allah. Kitabu tauhid ko bamu gama ba lantana shawaran a maimaita ta zo, sai bayan an kammala daga baya a tattauna a tsakani kuma.